吧唧，没人走呀。Hukumar zaben kasar Ghana na ci gaba da kammala shirye-shiryen zaben shugaban kasar na wannan shekara. A Najeriya, wasu kungiyoyi a arewacin kasar na ci gaba da korafi kan zargin rashin kula da ci gaban yankin na gwamnatin Bolaji. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar Ghana ta gudanar da wani taron gaggawa da jam'iyyun siyasa da 'yan takarar shugaban kasa na masu zaman kansu, inda suka yi matsayar yin aiki tare domin tunkarar kalubalen da suka shafi rijistar masu kaɗa ƙuri'a na wucin gadi gabanin babban zaben shugaban kasar na shekarar nan ta 2024. Taron gaggawar da hukumar zaben ta kira ya biyo ne bayan kwashe watanni da babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta yi. Tana kiran da a kafa wata hukuma mai zaman kanta don ta yi binciken kwakwafkan rijistar masu kaɗa ƙuri'a, bayan da jam'iyyar ta gudanar da zanga-zangar ƙin jinin zargin tafka kurakurai da ta ce sun haɗa da sauyawa masu kaɗa ƙuri'u wuraren zaɓe ba bisa ƙa'ida ba, da ɓacewar sunayen waɗansu da kuma ƙarin sunayen mutane sama da 50,000 da suka mutu da sauransu. Jam'iyyar adawa ta NDC dai ba ta bayyana hujjojinta na zargin kurakuren da ta ce ta bankaɗo ba a lokacin taron, sai dai a wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai ta bayyana amincewarta da alkawarin hukumar zaben na sake sabunta rijistar masu kaɗa ƙuri'a. Mahadi Jibril shi ne jami'in sadarwa na jam'iyyar ta NDC.
NDC as a political party ma fariya muna ji dadi cewa abinda muka raise duka kan cewa registering zamu da shi ma December 7th elections register nan akwai matsala ciki. A lokacin muka ce akwai matsala ciki, electoral commission ta fito cewa registering gaddi an ya aiki da shi ai da zabe da shi domin provisional register din, amma daga IPAC meeting ya bayyana cewa kaman wannan tan register ta bamu kaman mu yi da provisional register nan a yar shi domin za a ba da sabo. Wanga shi ne nufinmu yau, alhamdulillah mun ga mun hadu kowa gan life wanga so affirm batun vulnerability system sun dace kamar register da muke da shi na provisional nan, an ba da sabo za ba kowane political party a new revised provisional register. Yanzu abin cewa nasarar ne ma NDC kuma Democratic Ghana.
A farkon taron hukumar zaben ta gudanar da cikakken bayani game da matakan da ta ɗauka don magance duk wata matsala da aka hango. Mrs. Jim Mensa ita ce shugabar hukumar zaben ta Ghana.
As a commission, we can confidently say that most of the discrepancies discovered today have been resolved.
A matsayinmu na hukuma, muna iya cewa babu tantama yawancin kurakurai da aka gano zuwa yanzu an gyara su. An yi ta tattaunawa a kan dandamali daban-daban dangane da sanyi hanci ko akasin haka na rajistar zaɓe na wucin gadi. Babban jam'iyyar adawa ta NDC ta yi zargin cewa kurakurai da sabani da suka gano a cikin rajistar zaɓe na wucin gadi ya sa ba ta dace da zaɓen shekara 2024 ba. Yana da muhimmanci a lura da cewa kurakurai da aka gano da farko sun shafi duk yankunan kasar nan. Ikirarin da aka yi cewa an samu sabani a cikin rajistar masu kada kuri'a da nufin hana wasu masu kada kuri'a a wasu sassan kasar nan ba gaskiya ba ne. Shi yasa abin da muka ce shi ne mun tsaftace rajistar masu zaɓe na wucin gadi tare da gyara duk wani kurakurai da aka gano a yanzu. Ainihin dalilin aka sa'in duba sunayen shi ne don a gano kurakurai kamar waɗanda NDC ta gano.
To sai dai kuma wasu jam'iyyun adawa da alama suna kalubalantar korafin na NDC. Da bakin daraktan sadarwa na jam'iyyar NPP na yankin Greater Accra, Alhaji Yusuf Fofana, da Isa Abdulsalam daraktan sadarwa na jam'iyyar CPP na yankin Ashanti.
Wato cikin maganganu electoral commission da kuma response to party tuka duka da sauran wa'anda aka gayyace su, zaka gane cewa wato electoral commission abin da take sai kai ne ya kamata kowa da ke da wani magana ya kawo a duba yadda za a yi. To yan wayen mu na adawa bi mana NDC su yi kowa har su yi demonstration kan wadansu zattutukan da suka kawo bi mana register din bai dace ba, akwai wadansu matsala cikin register electoral commission ya gayyace su kawo evidence da suke da shi wato yanzu ba deal da maganar baki kawai zaka kawo evidence based on data that fine the fact sai a duba a jajjara abin da za a yi har yau NDC ba ta takawa ba wannan abin da kake tana da prepared grounds ne fa mutane su ce bayan sun yi rashin samun election a ce wai an cuce su
sannan da suka aika to an zama mai kyau da mun zama ta imana na farko ita electoral commission ta nemi party na NDC wanda take kora kara kora sun cewa wai sai ruwa ta DD a cikin wannan standard da ake da shi ba kawo wannan hukuncin da ta gada ma jama'a kan da za a yi kowa ya kan isu ne tabbatar da cewa ko matsala mun ga mai da commission ke kamar eh ta gayar abin ta kuma gwada video ko kuma evidence wannan ta gayar abin wanda ya fi kwanta ma an kallon mutane sai ga wannan korafin da NBC take bayarwa to shi muna ganin kamar zaman da kai jiya ai zama mai kyau kowa ya gamsu da abin da ya ta commission sai amma abin da NBC suka yi kusan ba su yadda sun bar an samu karuwa wurin abin da suka samu ba suna halin su da kira a sannan ga abin su ko evidence su wanda ke ba su rabi ko wasu wasu da niyyar su farko wa kuma ya sami wanda kuma na ganin ba zai kai masa da muna da alheri a cikin movement muna ina cikin da kuma
a Najeriya kuma kungiyoyi daga yankin arewacin kasar na ci gaba da bayyana korafi kan yadda suke zargin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da yi wa yankin godiyar maye dukuwa da kokarin da jama'ar yankin suka yi wajen ganin jam'iyyarsa ta APC ta sami nasara a zaben da ya gabata tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babashir David Lawal na daga cikin waɗanda suka halarci wani taron wasu manyan masu ruwa da tsaki domin tattauna hanyoyin da za a kullo wa gwamnatin Tinubu musamman a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027
wannan gwamnatin da nake ganin ta tun farkon ta ba ta da niyya ta mana adalci ana so ne kawai kace-kace da arewa amma dai ma akwai inda ma za a iya tara ɗaki a kashe mu duka abin ne mu kwace ta wuta da za su wannan gwamnatin za su yi suna ce maka mutane aka yi zanga-zanga an arewa sun fita sun cika titi sun yi kone-kone an kama ya mutane an kulle gwamnati ta tsorota talakawa sun faɗa nufinsu kuma ko gwamnati ta ji tsoro ko ta saurari talakawan sai dan da mako biyu sai suka kara kudin mai din mu ne so ma mu je mu faɗi a rijiya mu mutu kenan ba yanzu sun kawo yunwa a ƙasa ko su kawo mana abun noma kayan noma sai su shiga su importing rice su za su importing rice din fa su riba a ciki su zo su raba ma mutane expired rice so ko mun ci ko mun so yanzu dole mu canja kusan mafita dole ya zama na dole don mu dinna ma muna da rai ma ba mu yi surviving ba balle ƴaƴanmu
amma ana ganin kamar masu magana a madadin su suna cewa ana iya kokari wato shi ma ba irin kwararren ɗan kasuwa irin saikin mulkin kasar nan ba yanzu da abun ma ya ja ka lalace
to ya nuna mana me suka yi ne suna ce Bola ya yi kokari mai ne yanzu tun da Bola ya zama president wani president ne ya gama ka taɓa ga hanyar da yake yi arewa ya gyara electricity ka ga yadda suke installing transformers me Bola yi ne tun da ya zo ku gaya mana me Bola yi akwai project da ya tarar ba a gama ba ya gama a gaya mana ni ban gani ba project na shi na Lagos da yadda ya kowa san wannan 419 sai mu hakura 2027 mu haɗa kai mu kawo wanda yana da kishin kasa
to sai dai yayin da yake mai da martani mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan lamuran siyasa Ibrahim Kabir Masari ya bayyana kalaman na Babakar David Lawal a zaman hauragiya irin ta wanda dama ta kubuce masa
Babakar dai kowa ya san shi kuma irin wannan soki burutsu nashi da kama kankare da na doki ba yau ya saba yi ba saboda ni ina tausaya mashi da irin wannan bankaura da yake yi maimakon ya yadda Allah ne ya kawo dama kuma takunci shi da tana iya samuwa nan gaba so magana ya ce wai zai kayar da shugaban kafa zaben 2027 na farko dai mu muna fatan ubangiji Allah ya sa wanda ma ya sa Allah ya sa zai ga 2027 din
to Allah ya ara mishi lafiya kuma in Allah ya kai mu Allah kuma ya kaddare wannan bawan Allah zai kara cin dadi to ba na ganin cewar baba shari'a na daya daga cikin wanda za su iya hanawa dan haka mun bar komai gurin Allah kuma muna ƙara neman alfarma ga talakan Najeriya
Matsaurari a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa ne za mu kawo muku wani sabon story godiya ga wakilan sashen Hausa Idris Abdalla Bako da Nasiru Adamu Alkaya sai Dadi Balawe da ya rubuta mana sautin shirin Murtala Faruk Sanina ke muku sallama daga Washington DC.